إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم ثلاثة هدوغة وتر رمضان باين جر منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دا شكرا دبو ايدا تري هدوغة أربعين دا أكو وان دا يدي دي دا ديار غواتا هدو شكرا تا دبو بيو دا أشرين دا بيو. Muna ci gaba da darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda wannan shine majalisi na hudu. Muna karatu a cikin suratul Tur. Darasin da ya gabata mun ji Allah madaukakin sarki ya bude surar da rantsuwa, ya rantse da Jabalut Tur, sannan ya rantse da Al-Qur'ani, sannan ya rantse da Al-Baitul Ma'mur. Shine Baitul Ma'mur wa shine wanda yake inda mala'iku suke ibada a ciki a saman bakwai ko kuma ɗakin Ka'aba. Sannan Allah ya rantse da As-Saqfil Marfu, wanda shine rufin sama da muke gani. Ya yi rantsuwa akan cewa inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', lalle azabar ubangijin ka mai afkuwa ce, babu kuma wanda zai iya tunkuɗe wannan azabar idan ta zo, ko kuma idan ta riga ta auku babu wanda ya isa ya yaye ta. Wannan shine abin da surar ta buɗe da shi. Allah madaukakin sarki ya nuna mana girman wannan al'amarin da kuma girman kasancewar azabar ba abin da ya isa ya kawar da ita. Wannan yana daga cikin abubuwan da suke sa masu imani idan sun karanta wannan surar ta yi tasiri a cikin zukatansu. Mun ji a farko irin yadda tasirin da surar ta yi a zuciyar Jubairu ibn Mut'im tun kafin ya musulunta, sannan ya zo a cikin littafin al-Imamu Abubakar ibn Abid Dunya da wasu daga cikin malamai da Abu Nu'aym a cikin Hilya, su rawaito asar daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, cewa wata rana Umar ibn al-Khattab ya fito kewayen da yake yi a garin Madina cikin dare domin kula da duba halin da mutane suke ciki, sai ya wuce ta kofar wani gida, sai ya samu mutumin mai gidan yana cikin gidan yana sallah da daddare, yana qiyamul layli, yana karanta wannan surar suratul Tur, har sai da ya zo inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', sai Umar radiyallahu anhu ya sauka daga kan jakin shi ya ce lallai wannan gaskiya ne. Ya sauka daga kan jakin shi ya samu katanga da take jikin gidan, ya zauna a wurin ya jingina, ya kasa tashi. Daga nan bayan nan ya tashi ya koma gida, ya ce sai da Umar ibn al-Khattab ya zaman wata ɗaya cir, mutane suna zuwa suna duba shi ba shi da lafiya, ba a san me yake damun shi ba, ba a san an ɗauka cewa ciwo ne, rashin lafiya ne yake damun shi, ba a san tasirin da wannan surar ta yi mai a cikin zuciya ba ne ya haifar mai da wannan halin da wannan yanayin. Da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa inna azaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi', sai Allah ya ci gargadi ga waɗanda suke ƙaryata wannan ranar ko suke karyata alqur'ani ko suke karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa fa wailun yawma idhil lil mukaddibin azaba ta tabbata a wannan ranar ga waɗanda suke karyatawa alladina hum fi khawdin yal'abun wanda ba su da aikin yi sai maganganu na banza da ayyuka marasa amfani yawma yud'una ila nari jahannama da'an da ranar da za a rinka tunkuɗa su zuwa wutar jahannama tunkuɗawa Allah ya ce sai a ce musu hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun wannan ita ce wuta wanda kuka kasance kuna ƙaryata ta a nan duniya kuna cewa babu azabar Allah babu wuta shi yasa wani wurin sai a faɗa musu cewa suna ƙaryata wutar ne a wani wurin kuma sai a faɗa musu cewa suna ƙaryata azabar wutar ne هذه النار التي كنتم بها تكذبون كو كما عذاب النار الذي كنتم به تكذبون كو أتي سنة قرية عذاب كو كما أتي سنة قرية وتر قبع الآية جيكا دي قرية وتر قرية عذاب ني قرية عذاب كما قرية وتر ني لكا الله مدوكة تنصر كي يتزا أفتا مساحكا في الله مدوكة تنصر كي أيتم أكي مستم بيا تتوبيخي istifham ne na taubiki na kyara da tsawatarwa da kuma kaskantarwa aka ce afa sihrun hadha
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim afa sihrun hadha أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون
بايان الله مدعوك تنسرتي يا nuna mana cewa an gama da abin da za a yi har alkiyamar ma ta tsaya har azabar ta auku har an zo da su gaban wuta din ana nuna musu hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun sai Allah madaukakin sarki ya ce musu afasihrun hadha yanzu wannan shi ma sihiri ne am antum la tubsiruna ko ba ku gani anan an mayar musu da martani akan raddi da suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa sahirun ne sahirun kazzab mai sihiri ne makaryaci da haka sai Allah ya tambaye su to wannan sihirin ne shi ma aka yi muku am antum la tubsiruna ko ba ka gani ne da haka sihiri dama shi ne a fatar da idanka a rufe ma ido ya zama abin da kake gani a ido ba shi ne abin da yake haƙiƙa ba to yanzu ga wutar an nuna musu shi ne aka tambaye su sihiri ne wannan ko kuma ba kwa gani ne ana ku koma zuwa ga idanku ku buɗe idanku da kyau ku duba ku gani ku cancance tsakanin sihiri da haƙiƙa shin wannan sihirin ne ko kuma idanku ne yake da matsala yake nuna muku wannan wutar alhalin kuma kun ce babu ita kun ƙaryata kun ce ba za a babu ranar alkiyama babu azabar wutar gaba daya sai Allah madaukakin sarki yace islawha ku shige ta al-islah shiga ne wanda yake nitsar da mutum zuwa ga abin da ya shiga gaba daya ma'ana ku nitsa a cikin wutar ya zamanto dukkanin jikinku ya shiga wutar ya ɗanɗani wutar gaba daya shi yasa anan an kawo musu cewa sihiri ne ko kuma idansu ne baya gani idan har yanzu idansu bai iya tantancewa ba sihiri ne ko ba sihiri bane menene ya rage abinda ya rage shine jikinsu ya tabbatar musu cewa sihiri ne ko ba sihiri bane shi yasa sai aka ce istilawha ku shige ta tasbiru ko ku yi hakuri aw la tasbiru ko kada ku yi hakuri sawa'un alaikum duka daya ne mana da haƙurin ɗan wuta da rashin haƙurin shi babu bambanci ba abin da zai canza na azaba shi yasa ya ce tasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun me yasa ya zama duk ɗaya ne saboda kadai ana saka muku ne da aikin da kuka aikata gwargwadon aikin ka gwargwadon azabar ka daka raki ba zai rage ma azaba ba shiru da juriya ba zai rage ma azaba ba kamar yanda raki ba zai kara ma azaba ba shiru da juriya ba zai kara ma azaba ba dan haka abinda kuka yi dai shine za a saka muku da shi shine inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun shine illar fasbiru aw la tasbiru din saboda abin ne shine dai za a yi ko me kai ba wani abin da zai canza daga wannan inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun shi yasa a wani wuri suke fada ma ƴan uwansu ƴan wutan ana tattaunawa manyan suke fada ma kananan a cikin ƴan wuta lokacin da suke jayayya a tsakanin su suke neman su kawo musu dauki ko agaji suke cewa qalu law hadana Allahu la hadainakum mu ma da Allah ya shiryar da mu ya kubutar da mu ya nuna mana yanda zamu kubuta daga wannan azabar da kuma mun shiryar da ku sai suka ce sawa'un alaina ku da kuke ta wannan neman agajin kuke kiran mu ku sani fa sawa'un alaina duk daya ne a wurin mu ajazina am sabarna ko miraki ko mi hakuri duka daya ne a wurin mu ba bambanci malana min mahi ba abin da zai iya kubutar da mu daga wannan azaba da haka kawai azaba ce wanda za a zauna kawai a dandane ta shi yasa bayan sun ta surutan an ta maganganun an ta ihun karshe ma Allah madaukakin sarki zai ce ikhsa'u fiha wala tukallimu kowa ya shiru an gama magana kuma magana ta kare tattaunawa ta kare kawo uzuri duka ya kare dan haka kowa ya zauna ya ci gaba da dandanar azabar da aka tattalar mai kawai shine ikhsa'u fiha wala tukallimu da haka anan suke cewa sawa'un alaina ajazina am sabarna duk daya ne a wurin mu ko mi raki ko mi hakuri malana min mahis ba mu da abin da zai kubutar da mu daga wannan azaba yanzu sun gama miƙa wuya kenan sun yadda sun sallama babu mafita babu inda mutum zai iya samar ma kanshi sauki a cikin azabar Allah subhanahu wata'ala shine anan daidai da fadin Allah madaukakin sarki isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum wannan wani nau'i ne na azaba domin idan ana lallashin mutum ana nuna mai yayi hakuri yana daga cikin dalilai a ɗabi'a ta dan adam wanda suke sauƙaƙa mai musiba ana yi ma magani ana gyara ma wanke ma ciwo ana ɗora ka ana baka hakuri ana yi hakuri an kusa gamawa ai yanzu za a gama ai da an gama shi kenan zaka ji wani nau'i na sauki amma idan aka zo ana yi ana daka ma tsawa ana ma ihu kada Allah ya saka hakura din kai ta ihu rago kawai azabar karuwa za ta rinka yi to haka shi ma abinda za a yi musu kenan anan ga azabar ya ce musu fasbiru aw la tasbiru ko ku hakura ko kada ku hakura duk daya ne daga duk abinda za ku iya yi ku yi shine abinda ayar take nuni wani ƙari ne na nau'in azaba Allah madaukakin sarki yake ƙara musu a cikin wuta da haka anan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana kashi na farko na mutane bayan ya tabbatar mana da cewa azabar za ta faru kuma ya faɗa mana waɗanda suke ƙaryata azabar da irin sifofinsu sai kuma kai tsaye Allah ya ɗauke mu ya tafi da mu filin alƙiyama ɗin ya nuna mana cewa ga azabar ta riga ta faru ga ma yadda za a tattauna da su waɗanda za a yi ma azabar waɗanda suke ƙaryata faruwar azabar ranar alƙiyama da haka bayan an gama wannan tsoratarwar da gargaɗi sai aka koma kuma ɓangare na biyu shine kwaɗaitarwa da dawo hankali domin wannan shine usulubin alƙur'ani duk lokacin da aka yi tsoratarwa da firgitarwa to kuma sai a zo a yi magana a kan kwantar da hankali da jawo hankali idan an yi maganar 'yan wuta sai a zo a yi maganar 'yan aljanna idan an yi maganar mutanen ƙwarai sai kuma a zo a yi maganar mutanen banza kowanne akwai faɗaitarwa a ciki kuma akwai tsoratarwa shine usulubin at-targhib wa at-tarhib anan an yi mana gargaɗi da tsoratarwa dangane da halin waɗancan masu ƙaryatawa yanzu kuma za a kwaɗaitar da mu akan halin waɗanda suke masu gasgatawa wayanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce innal muttaqin
innal muttaqin fi jannati wa na'im فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.
نعم. الله مرأوك تنصر في يسي إن المتقين للي ما ستقوا أبن داكي نفي دا تقوا شيني أيكة أبن دا الله يسي أيكة دا نيسنتر أبن دا الله يهنا وانا شيني تقوا فعل الأوامر وترك النواهي قوة اجتناب النواهي wannan shine ake nufi da takawa in Allah ya ce ayi kai in ya ce abari ka bari to wanda ya sifanta da wannan sifar ya zama mai takawa kenan da haka Allah ya ce lalle almuttaqina wayanda suke masu takawa domin asalin kalmar daga alwiqaya ne alwiqaya kuma shine kariya mutum ya samar ma kanshi kariya kuma kariyar da ake magana in ana magana anan a addini a qur'ani ana maganar kariya ne daga azabar Allah to ya zakai ka kare kanka daga azabar Allah mutum yana iya kare kanshi daga azabar Allah ne ta hanyar fi'lul awamiri wa tarkin nawahi yayi abinda aka ce ayi kuma ya bar abinda aka ce a bari to ya samu wiqaya kenan ya samu kariya shi yasa sai wannan ya zama shine ma'anar at-taqwa din shine ma'anar takawa in an ce wane ne takawa ne mana mai aikata abinda Allah ya ce a aikata kuma mai nisantar abinda Allah ya hana shi yasa sifofin takawa suna da yawa a cikin alqur'ani da yawa zamu ji Allah yana lissafa abubuwa da yawa in ya gama a cikin ayoyin sai a ce ulaikal ladina sadaqu wa ulaika humul muttaquna wayannan sune masu takawa saboda sun sifanti da wayannan sifofin da Allah madaukakin sarki ya sifanta lallai masu takawa fi jannat suna cikin aljanna in an ce aljanna ana nufin lambu ko gona wanda take dauke da shuke-shuke da kayan nau'o'in shuke-shuke daban-daban amma anan ana magana ne akan aljanna wanda Allah madaukakin sarki ya tattala domin ta zama sakamako ga waɗanda suke masu imani da haka ai masu takawa suna cikin aljanna wa na'im da kuma ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala anan a waɗannan ayoyin Allah zai ambata mana dangane da ƴan aljanna zai ambata mana abubuwa ne guda uku abu na farko shine za a faɗi masaukinsu su masu takawa ɗin mene ina ne masaukinsu sannan abu na biyu kuma za a faɗi a masaukin za a sifanta mana majalisan da suke zama ana majalisa majalisa ta fira ta tattaunawa a cikin masaukan nasu sannan abu na uku za a faɗa mana nau'o'in abubuwa na ni'ima da za a yi aka yi musu a cikin aljanna ɗin da haka za a faɗi masaukin za a faɗi kuma majalisar da suke yi ta tattaunawa sannan kuma za a faɗi irin nau'o'in ni'imomi da ake yi musu a wannan majalisar da sauran masaukin nasu gaba ɗaya shine abubuwa muhimmai da waɗannan ayoyin za su yi magana a kan su dangane da ƴan aljanna Allah ya ce su ƴan aljanna ɗinnan masu taƙawa fi jannatin suna cikin aljanna shine masaukinsu kenan yanzu an faɗa mana ina ne masaukinsu wa na'im kuma suna cikin ni'ima ni'imomi waɗanda suke ba su da iyaka ni'imomin da suke cikin aljanna ba su da iyaka ba su da haddi da haka suna cikin aljanna kuma suna cikin ni'ima sai Allah ya ce fakihina suna kasancewa a halin kasancewar su fakihi in an ce alfakihina ma'ana farihina mu'jabin suna cikin farin ciki suna cikin annashawa suna cikin jin daɗi wannan shine fakihina ana cewa fulanun fakihun wane fakih ne ma'ana farihun fi farihin wa sururin wa fi ni'matin yana cikin farin ciki da surur da haka in ana sifanta abu da fakih idan al'amarin jin dadi da farin ciki ne wanda ya shafi zuciya ma'ana zuciyar shi a wance tas a cikin farin ciki a cikin jin dadi da haka zuciyar ne ake magana anan da haka zukatan su a cikin nishadi suke a cikin jin dadi a cikin farin ciki shine ma'anar fakihina wadansu kuma malamai suka ce a'a abinda ake nufi da fakihina shine suna da kayan marmari da yawa daga alfawake kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa lahum fiha fakihatun katiratun suna da kayan marmari masu yawa suka ce anan shine ma'anar fakihina suna cikin aljanna da ni'ima sannan kuma suna da kayan marmari masu yawa suna da kayan marmari da yawa suka ce wannan shine ake nufi da fakihin kamar yadda larabawa suke cewa fulanun tamirun an ce tamirun ma'ana zu tamrin kathir yana da dabino da yawa idan mutum yana da dabino da yawa sai a ce mai tamirun suka ce to haka idan mutum yana da kayan marmari da yawa sai a ce mai fakihun sai haka shi yasa anan aka ce musu fakihina ma'ana suna da kayan marmari da yawa a cikin aljanna wa utubihi kullama kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziquna min qabl wa utubihi mutashabiha za a rinka zo musu da nau'o'in kayan marmari daban-daban iri-iri da haka suka ce shi ake nufi da fakihin haka shine abinda al-imamu Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullahu ta'ala ya rinjayar da cewa fakihina ana nufin ba su kayan marmari da yawa amma wasu daga cikin malamai kamar Imam Ibn al-Qayyim da makamantan su sun tafi akan cewa fakihina ana nufin wancan nau'in na farin ciki da jin dadi da annashwa a cikin zuciya shine ma'anar fakihina ma atahum rabbuhum suna cikin farin ciki da jin dadi na abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na ni'ima na aljanna ko kuma ya zama suna cikin kayan marmari irin wanda Allah madaukakin sarki ya ba su shine fakihina ma atahum rabbuhum sannan abu na gaba wa waqahum azabal jahim wa waqahum rabbuhum azabal jahim ubangijin su ya tsare su ya kare su daga azabar wuta kamar yadda a can suka kare kansu daga azabar Allah suka zama almuttaquna masu kariya daga azabar Allah ta hanyar yin abin da ya ce a yi da nisantar abin da ya hana shi ma a nan sai ya zama wa waqahum sai ya kare su din shi ma wa waqahum rabbuhum azabal jahim ubangijin su sai ya kare su daga azabar wuta sai ya zama an yi musu aljaza'u min jinsil amal sun yi kariya a nan duniya sai aka yi musu kariya a ranar alkiyama daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala da haka mutum ya samu kariya daga azabar Allah wannan wata ni'ima ce kare akan ni'imar shiga aljanna da Allah madaukakin sarki ya yi musu a nan an faɗi masaukinsu kuma an faɗi yanayinsu shi ya sa a nan sai aka ce an faɗi kuma jin daɗinsu an faɗi aljanna ita ce masaukinsu sannan an faɗi na'im ni'imomin aljanna wannan jin daɗi kenan na jikinsu sannan kuma aka ce fakihina shi ya sa waɗanda suka ce fakihina ana nufin farin ciki da jin daɗi suka ce a nan kuma sai aka faɗi jin daɗi na zuciya ga masaukin ga na'im jin daɗi na jiki ga kuma fakihina jin daɗi wanda yake na zuciya da haka an haɗa musu duka nau'o'in jin daɗi gaba ɗaya kenan ga na jiki ga na zuciya wa waqahum rabbuhum azabal jahim Allah madaukakin sarki ya ce sai ubangijin su ya tsare su daga azaba wadda take ta wuta sai aka ce musu kulu ku ci daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya azurta ku da shi a cikin aljanna ma'ana an ba ku dama an yi muku izini ku ci abinda kuke so da haka an ba su damar cin duk wani abu da yake cikin aljanna ba tare da an sa musu kaidi ba ba irin yadda aka yi ma annabi Adam alaihi salam ba da Allah yake faqulu minha haythu shi'tum ragadan ku ci duk abin da kuka ga dama a cikin aljanna annabi Adam kenan aka ce wala taqraba hadhihi ash-shajara amma kada ku kusanci wannan bishiyar an sa musu kaidi to amma ɗan aljanna bayan an shiga aljanna su kuma babu kaidi a aljanna kai tsaye ne Allah ya ce kulu ku ci washrabu kuma ku sha an ce ku ci ku sha kenan akwai abinci a aljanna sannan kuma akwai abin sha a cikin aljanna din haka an ba su dama su ci duk wani abu da yake cikin aljanna sannan an ba su dama su sha duk wani abu wanda yake cikin aljanna sai Allah ya ce hani'an me ake nufi da hani'an nam akoshi an ce hani'an shine abin da yake ma yu'manu aqibatuhu abin da aka samu amincin karshe makomar shi ma'ana abin da kake amfani da shi kana da tabbas kana da yaqini ba ka jin tsoron kazuwa yancewar wannan abin sannan ba ka jin tsoron cutarwar wannan abin ba wani abu da zai zo a nan gaba wanda kake jin tsoro dangane da abin akwai abin da kake ci amma kana tunanin ya kusa karewa ko zai kare to wannan din yanda ya kai da dadi ba ci bane hani'an domin kana tunanin akwai wani abu wata matsala da kake tunani yake damun ka dangane da abin da haka to wannan abin ba zai zama hani'an ba abin da zai zama hani'an shine abin da in kana amfani da shi ba ka da wani tunani wanda yake yana damun ka dangane da shi ba ka tunanin wannan abin zai iya haifar ma da wani ciwo a nan gaba a ce ai in kana ta cin kaza gashi abin dadi ne kana jin dadin shi amma kuma duk sanda aka yi magana aka ce ai fa wanda yake yawan amfani da kaza kaza yana samun shi za ka rinka jin wani nau'i na damuwa ko da baka daina amfani da abin ba to wannan abin ba hani'an bane ko kuma a ce ga wani abu kana amfani da shi amma kuma zai kare zai zo a ce yanzu ai lokacin shi ya wuce kana ta saba kana ta shan mangwara kana jin dadin shi abin dadi ne a wurinka sai kuma ka ji cewa ai lokacin shi ya kusa wucewa ya yanke wannan ba hani'an bane saboda yana da iyaka akwai wani abin da zai iya sa ma damuwa dangane da abin duk dadin shi duk amfanin shi duk yanda ka kai ga san abin to abin da zai zama hani'an shine abin da baka tunanin wani abu dangane da irin waɗannan abubuwan akan shi shi yasa da Allah yake magana akan kayan marmari na aljanna sai Allah ya ce la maqtu'atin wala mamnu'a aka kora wannan abin saboda su zama hani'an ne la maqtu'atin ba sa yankewa ba ran da zaka zo ka ce ai yanzu kaza daga cikin kayan marmari na aljanna ba lokacin shi bane yanzu ba a yayin apple yanzu a lokacin ayaba ne ko lokacin gwanda ne ba lokacin abarba bane a'a la maqtu'a ba sa yankewa to idan ba sa yankewa fa har yanzu ba zai zama hani'an ba zai iya yiwuwa kuma akwai shi din amma kuma kai din a hana ka amfani da shi sai Allah ya ce la maqtu'atin wala mamnu'a ba za su yanke ba kuma ba za a hana ka amfani da shi ba ba ran da za a zo a auna ka a aljanna a ce sigar ka za ta hauda haka ka rage shan kaza ka rage cin kaza ko a ce a'a yanzu jininka ya fara hawa dan haka ka rage kaza ka ci kaza banda kaza banda kaza babu wannan la maqtu'atin wala mamnu'a to wannan shine zai zama kulu washrabu hani'an shine zai zama hani'an mari'an kenan da haka Allah madaukakin sarki yace kulu washrabu hani'an ku ci ku sha cikin kwanciyar hankali ba tare da tunanin wani abu na yankewa ba ba tare da tunanin wani abu na matsala akan wannan ni'imar ta aljanna ba Allah ya ce an yi muku wannan tattalin ne bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a nan duniya saboda kun zama almuttaquna duk abin da za ku aikata za ku nemi me Allah ya ce a yi ku yi duk abin da kuka ji kuma Allah ya hana za ku nisanci wannan abin ba za ku aikata ba to wannan aikin da kuka yi bima kuntum ta'malun shine aka yi muku wannan tattalin aka sanya muku jannatin wa na'im aka sanya ku ga zama fatihina bima ataahum rabbuhum sannan aka kare ku daga azaba sannan kuma aka ce muku kulu washrabu hani'an duka me yasa aka yi wannan bima kuntum ta'maluna saboda aikin da kuka yi na taqawa a wannan rayuwar ta duniya da aka ce nan taqawar aiki ne babba saboda sakamakon ta babbar sakamako ne shi yasa zaka ji abinda kana so amma Allah ya hana zaka ji abinda baka so amma Allah ya ce ayi haka nan dole zaka hakura ka rufe ido ka aikata saboda kada so ka shiga cikin almuttaqun wanda za su sami irin wannan kyakkyawan sakamakon a wurin Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama sai Allah ya sifanta mana majalisar su ƴan aljanna a cikin aljanna yanzu can a dunkule an ce mana fi jannatin ma'ana kowa yana inda yake kowa yana da tashi aljannar da Allah ya tattalar mishi to amma shin ana haduwa a tattauna abokai suna haduwa a fira ƴan uwa suna haduwa a majalisa a tattauna sai Allah ya ce muttaki'ina ala sururin masfufa suna kishingide akan waɗansu gadaje karaga shine sarir irin karaga wadda take ta mulki wadda za a yi ta ita ba gado ba kuma ba kujera ba wanda ake hawa kai ana kishingida akai to suna kishingida akan waɗannan gadajen gadajen kuma suna zaune sun zama ne masfufa wanda aka jera su mana ba wasu a bayan wasu bane a jere suke ba wanda yake juya ma wani baya a cikin ƴan aljanna mana kowa yana fuskantar kowa shi yasa a wani wurin yake cewa ala sururin mutaqabilina suna kan gadaje suna fuskantar juna shine ma'anar ala sururin masfufa suna kan gadaje waɗanda aka jera su kowa yana fuskantar kowa amma al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yana cewa anan ba gadajen ake magana sururin masfufa ba yace akwai mahzuf akwai abinda aka cire a cikin jumlar abinda jumlar take nufi shine muttaqina ala sururin masfufatun namariquha suna cikin gida akan gadaje waɗanda aka jera kulullukansu mana kulullukan ne masfufa kamar yadda a san Allah ya ce wa namariqu masfufa da kulullukan jerarru akwai shimfidar akwai abin kishin gida din amma kuma an bi shi an jera mai waɗansu kulullukan wanda mutum zai rinka kishin gida akansu ya ce to su ne shi ne ake nufi a nan ala sururin masfufatin namariquha wanda aka jera kulullukansu ma'ana dai ko kulullukan ne aka jera dama dai akwai jerarrun kulullukan akan wannan gadan tunda Allah ya faɗa mana wa namariqu masfufa ko gadajen ne aka jera dama Allah ya faɗa mana za a jera su a yi musu shiri na musamman a wurin zama ɗin domin fira da juna saboda su zama mutaqabilina suna fuskantar juna kuma ya zama a jere suke a tsari ba wai kowa ya zo ya zauna a inda ya ga dama ba wannan na kallon can wannan ya fuskanci can a cikin aljanna zama ne na tsari zama ne wanda duk abin da ka gani da idonka sai ya baka sha'awa shi yasa duk abin da aka yi shi da tsari da kulawa zaka ga in ka kalle shi zai baka sha'awa to haka kuma komai a aljanna haka zai kasance zai zama sururin ne masfufatin sai Allah ya ce wa zawwajnahum bi hurin ayn sannan kuma za mu haɗa su da hurin ayn za mu haɗa su da matan aljanna su ne hurin ayn idan ana nufin hurin ayn sifa sai Allah ya sifanta su da ita in an ce mata al-hawra ita ce wadda idanta ƙwayar idanta yake baƙin baƙiƙirin farin kuma yake fari tas in aka ce kuma al-aina ita ce wadda take da manyan idanu da manyan jira sai aka sifanta su da wannan sifar da cewa hurun ayn a wani wurin kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta su da cewa fihinna khairatun hisan akwai zababbun mata kuma isanun kyawawa anan aka sifanta kyansu a can aka sifanta kyansu gaba ɗaya jumlatan anan kuma aka sifanta abin da ya shafi idanunsu da kuma fuskocinsu anan Allah ya sifanta waɗannan ɓangarorin ne guda biyu saboda a yi ƙiyasin sauran sifofin da su an faɗi sifar idanunsu da kuma can fuskarsu da halittarsu saboda ƙiyasin sauran halittar da Allah maɗaukacin sarki ya yi musu da haka anan Allah ya ce sai aka haɗa su da hurun ayin anan wazawwajnahum da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ba ana nufin zawwajnahum muka aurar da su ba ba zawwajnahum ana nufin aure bane me yasa suka ce wazawwajnahum ba aure bane suka ce saboda an ce bihurin ayin an yi ta'addin shi da ba'un shi kuma aure larabawa ba sa yin ta'addin shi da wani harafi ba a cewa zawwajtuka bimra'atin sai dai a ce zawwajtuka mra'a falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha ba a ce zawwajnaka biha ba da haka ba sa yin ta'addin aure da ba'un suka ce to anan ba aure akai ake nufi ba tunda aka ce bihurin in da ana nufin aure ne sai a ce wazawwajnahum hurun ayn mun aura musu hurun ayn suka ce wazawwajnahum ana nufin an hada su daga al-iqtiran iqtaranna iqtarannahum wa jama'nahum mun hada su sun zama abokan tarayyar su wanda za su zauna da su ma'ana dai ko wancan din ne ko aure ake nufi na daurawa ko kuma dai bayarwan ne na hada su tsakani abinda dai ake nufi an mallaka musu waɗannan matan domin su zama abokan jin daɗin rayuwa gare su a cikin aljanna shine wazawwajnahum bihurin ayn da haka wannan ayoyin sun yi magana akan wani ɓangare na ni'imomin 'yan aljanna to amma idan mutum ya shiga aljanna ya samu tsallakewa ya shiga aljanna zai iya yiwuwa kuma yana da iyali yana da 'ya'ya yana da mata yana da iyaye amma kuma shi ba a matakinsu yake a aljanna ba ya zai yi da su ga shi shi a cikin aljanna ga kuma shi bai haɗu da su ba a cikin aljanna zai iya yiwuwa yana mataki na 7 a cikin aljanna su suna mataki na 1 da haka yana buƙatar wani ciko na ni'ima domin ni'imar shi ta aljanna ta samu cika sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina amanu
wallazina amanu wattaba'athum budiyyatuhum bi'imanin alhaqna bihim الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
الله يقول والذين آمنوا سنة وأن تسكي إيماني دا الله معناه سوء وإن المتقون wanda suka sami shiga aljanna suka yi imani Allah ya ba su sakamakon jannatin wa na'im to irinsu wattaba'athum zurriyatuhum bi imani sannan zurriyarsu suka biyo bayansu da imani so sun yi imani sannan wattaba'athum zurriyatuhum bi imani sannan zurriyarsu su ma sun biyo bayansu da imani sai Allah ya ce alhaqna bihim zurriyatahum za mu haɗa su da zurriyarsu za mu haɗa su da zurriyarsu a ina kenan a cikin aljanna yanzu haɗawan zai iya ɗaukan abu biyu idan misali uba yana mataki na ƙololuwa ɗa yana mataki na ƙasa idan aka sauko da uban aka haɗa shi a matakin ɗanshi an haɗa su ko ba a haɗa su ba an haɗa su alhaqna bihim zurriyatahum idan aka ɗauki ɗan aka kai shi matakin ƙololuwa wanda uban yake an haɗa su ko ba a haɗa su ba an haɗa su duka yana iya ɗaukan alhaqna bihim zurriyatahum, za mu riskar da zurriyar su da su. To amma anan Allah madaukakin sarki ya ambaci masu imani da matakin da suke kai, sai aka ce za a riskar da zurriyar su da su, ma'ana na bayan ne za a riskar da su da waɗanda suke na gaba, ba na gaban bane za a dawo da su a riskar da su ga waɗanda suke na baya. To amma anan kaman mutum zai ga cewa idan mutum ya yi aiki, a cikin aikin shi ne za a ɗiba a ɗaga darajar waɗanda za a haɗa da shi daga cikin zuriyar su, koko ba a cikin aikin su za a ɗiba ba, haka nan kawai za a ɗaga darajar waɗanda suka biyo bayan. Sai Allah ya ce wa ma alatnahum min amalihim min shay, ba za mu rage musu komai a cikin ayyukan da suka aikata ba. Dan an ɗago zuriyarka zuwa matakinka, ba za a taɓa ladanka da komai ba, ba za a taɓa matsayinka da komai ba, kana nan a yanda kake, ba ladanka za a ɗiba a ba waɗancan a ɗago su ba. Da haka wa ma alatnahum min amalihim min shay, ba abinda za a rage na ayyukan da suka aikata na alkhairi, balle a ce da wannan aikin ne za a ɗago zuriyarsu a haɗa su da su. Idan aka faɗi wannan, wala Allah mutum zai iya yin wani tawahumi, wani wahani zai iya samun mutum ya ga cewa tun da an ɗaga darajar ‘yan aljanna wanda suke mataki na ƙasa an kai su mataki na sama saboda iyayensu, to ‘yan wuta fa, ‘yan wuta ba zai yi wani a sauko da shi daga can ƙarshe fiddarkil asfal a haɗa shi da ‘yan uwan shi wanda ba su kai wannan munin matakin ba a matakin da suke, ko ba zai yi ba. Ko kuma a ɗauko wani wanda yake mataki na waje-waje a kai shi can wani mataki na ƙololuwa a haɗa shi da dangin shi da ‘yan uwan shi, wanda zai yi a wuta ko ba zai yi ba. Ga shi dai aljanna an nuna mana, kuma duk kowanne sakamako ne an ce za a yi a kan, ba wannan ɓangaren za a yi ko ba za a yi ba. Sai Allah maɗaukacin sarki ya kora wannan wahamin, ya ce kullu mri'in bima kasaba rahin, kowane mutum yana rataye da aikin da ya aikata ne, kowa iya aikin da ya aikata da shi yake rataye da shi a ranar alkiyama, ma'ana duk ɗan wuta gwargwadon iya aikin shi, gwargwadon abin da yake rataye da shi na sakamako. Ba za a ƙara ma wani uƙuba ba a kan aikin shi, ba za kuma a rage ma wani uƙuba ba a kan aikin shi. Kullum ri'in bima kasaba rahin. Da haka sai aka yi magana a kan matakai guda biyu, akwai maqamul fadli wal insan, akwai kuma maqamul adli, akwai matakin falala da insani. Falala da insani shi ne a yi ma mutum gwargwadon iya abin da yake, a yi ma mutum sama da abin da yake. A matsayin falala da insani, idan alkhairi ne aikin shi bai kai a bashi mataki na biyu a aljanna ba, a kai shi mataki na uku ko na huɗu ko na biyar ko sama da haka, wannan me aka yi? Falala aka yi da insani. Amma a maqamul adl, maqami na adalci kuma, shi ne kowa a tsaya da shi iya abin da yake. To a ɓangaren ni'ima da rahama akwai falala da insani, amma a ɓangaren azaba da uquba ana tsayawa ne a iya maqamul adl, shi ne kullum ri'in bima kasaba rahin, kowa gwargwadon abin da ya aikata, ba a ƙara ma mutum a kan laifin shi, ba kuma a rage mai a kan laifin shi. Da haka adalci shi ne a yi ma kowa gwargwadon abin da ya cancance shi, falala kuma shi ne a yi ma mutum sama da abin da ya cancanta. Ka ɗauki ma'aikata su yi maka aiki, a gama ka yi maqamul fadli wal insan, za ku yi min aiki naira 10,000, a yi a gama wannan ka bashi 10,000, wannan ka bashi 10,000, duka menene wannan ake yi? Al'adil, wannan kuma ya zo ka bashi 15,000, wannan 20,000, duka kuma su ɗin ne. Me aka yi musu waɗannan? A musu alfadl wal insan, a musu falala da insani. wayancan ba wanda ya isa yazo yace an zalunce shi, ba wanda ya isa yazo yace ba a kyauta mai ba, an baka haƙƙinka ko ba a baka ba an baka, shikenan magana ta ƙare. Wannan shine adalci, wancan kuma falala ne da isani ba wanda aka ga dama. To wannan shine babu ƴan aljanna za su samu falala da isani, ƴan wuta kuma za su samu tsantsar adalci na Allah subhanahu wa ta'ala dangane da aikin da suka aikata. Shine ma'anar kullu mri'in bima kasaba rahin. A wannan ayar malamai sun yi sabani dangane da me ake nufi da az-zurriya din, wattaba'atuhum zurriyatuhum bi iman, suwaye zurriyar da ake nufi? Domin zurriyar mutum kana biyu ne, akwai ƙanana wa'anda ba su kai matakin balaga ba, akwai kuma wanda suke balaga zuwa sama manya. To wanne zurriyar ake nufi a wannan ayar da Allah ya ce wattaba'atuhum zurriyatuhum bi iman? Da haka malamai sun yi maganganu dangane da abinda ake nufi da wannan. Waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi ana nufin manya kawai, manya ne wattaba'atuhum zurriyatuhum bi iman. Waɗansu kuma suka ce a'a yara ake nufi, wa'anda ba su kai matakin balaga ba su ne wattaba'atuhum zurriyatuhum bi iman. Waɗansu kuma suka ce a'a ana nufin duka, da yaran da manyan duka suna shiga ƙarƙashin wattaba'atuhum zurriyatuhum bi iman. Kowanne daga ciki sun kafa hujja da dalili dangane da abin da yasa suka ɗauki wannan mawqifin da wannan matsayin. Amma dai abin da ayar take nuni a kai, Allah maɗaukakin sarki yana karrama bayi saboda nagartar iyayensu. Allah yana nuna mana cewa Allah yana karrama bayi saboda nagartar iyayensu. Nagartar iyaye tana iya shafar ƴaƴa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a duniya da kuma lahira. A nan wannan ayar misali ce ta shafar nagarta a lahira. A cikin suratul Kahf Allah ya faɗa mana misali na shafar nagartar iyaye a duniya, kamar yadda Allah yake cewa wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan. Allah ya ce wannan katangar da Annabi Khidir alayhi salam ya gyara ta, da yana yi ma Annabi Musa alayhi salam bayanin dalilin da yasa ya gyara katangar, sai ya ce fa kana li ghulamaini yatimai, wannan katangar ta wasu yara ne ƙanana marayu, yara ne marayu ƙanana. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, a ƙarƙashin katangar kuma akwai taskarsu da mahaifinsu ya birne ya ɓoye musu a wurin. Yanzu idan aka kayan da katangar ta faɗi aka zo gyarawa, za a ga taskar, kuma ba su kai lokacin da za su iya mallakar hankalinsu su gudanar da wannan dukiyar ba. Dukiyar za ta lalace, ko kuma wasu su cinye dukiyar, su ba su san ma me ake yi ba. Da haka Allah yana so sai sun girma sun zama sun mallaki hankalinsu, sai Allah ya kawo hanyar da za su gano inda wannan taskar take. Shi yasa a ayar Allah ya ce fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma, ubangijinka yana so su kai matsayin balaga, su kai matakin manya, a lokacin sai su fitar da wannan taskar tasu da kansu. Amma yanzu an gyara katangar ne, an tsare saboda a tsare musu dukiyarsu. Sai Allah ya faɗa mana me dalilin da yasa aka yi haka ɗin, sai ce wa kana abuhuma salihan, saboda uban nasu da ya mutu ya bar dukiyar mutumin kirki ne, mutumin ƙwarai ne, da haka Allah ya sa aka tsare musu wannan dukiyar. Kenan inda ba mutumin ƙwarai ba ne, inda ba mutumin kirki ba ne, da sai Allah ya cire kariyar shi da tsaron shi daga wannan dukiyar. A ciro dukiyar a yi kata-kata da ita kafin su mallaki hankalinsu, dukiyar ta ƙare, sun talauce, sun koma sun zama mabuƙata a cikin al'umma. Amma saboda kasancewar abuhuma salihan, babansu na ƙwarai ne, mutumin kirki ne, sai Allah ya taso annabawan Allah guda biyu, Annabi Musa da Annabi Khidir alayhimus salam, duka suka zo domin su yi wannan aikin, domin su gyara wannan katangar, su tsare wannan dukiyar, saboda mahaifinsa mutumin kirki ne mutum ne na kwarai da haka duk wanda yake so Allah ya tsare zurriyar shi ya kare iyalan shi to ya iyakar kokari ya zama mutumin kirki ya zama mutum na kwarai mai nagarta koda bayan mutuwar shi Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da abin da ya bari ba saboda wannan sunnar Allah sai subhanahu wataala a cikin bayi walan tajida li sunnatillahi tabdila da haka anan Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay lalle wayanda suka yi imani kuma zurriyar su suka biyo bayan su da imani kuma to zamu hada su da zurriyar tasu zamu riskar da su da zurriyar tasu wama alatnahum min amalihim min shay ba zamu rage musu komai daga cikin ayyukan da suka aikata na kwarai ba kullum ri'in bima kasaba rahin sannan asani ka'ida ta asali shine kowa yana rataye ne da abin da ya aikata abin da ka aikata shine zai kwance ka shine zai kubutar da kai daga kowa yana rataye da iya abin da ya aikata na aiki Allah ba zai zalunci kowa ba wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar wani ya kara mai azabar da bai cancanta ba da aikin shi ko kuma ya rage mai abin da yake ya cancanta ai mai a rage mai wannan Allah baya zalunci baya kuma saba alƙawari domin shi yayi alƙawarin waɗanda suka sifanci da wannan sifar ga irin sakamakon su idan almuttaqina ne ga irin abin da ya tattalar musu idan kuma almukazzibina ne su ma ga irin abin da ya tattalar musu Allah kuma baya saba alƙawari da haka wannan shine abin da wannan ayar take nufi amma me ake nufi da zurriya a cikin waɗannan da waɗannan maganganun guda uku insha Allah ta'ala darasi mai zuwa zamu ji ko waɗannan malamai da kuma abin da suka dogara da shi wanda yasa suka ce zurriyar ana nufin ƙanana ko kuma ana nufin manya ko kuma ana nufin duka da ƙananan da manya duka za su shiga da kuma dalilin da yasa suka yi wannan sabanin dangane da ayyana abin da ake nufi Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da maficanta ya kare mu ya tsare mu daga azabar wuta ya yi mana ni'ima ya yi mana rahama da aljannar shi madaukakiya a ranar haduwa da shi Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu ya gafarta mana zunuban mu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da maficanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين